أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو دو جاس تبتغى الله سبحانه وتعالى ليسري هدور من أولنا يمتي يمتي اللي تنين 27 غوة رمضان الشيكالة دبو داد دلي هدو دتلاتين دهدو bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 5 ga watan 8 a shekara ta 2013. Mun tsaya a jiya a darasin mu na tafsiri a wannan doguwar kissa ta Banu Isra'ila da yadda suka nemi a tsayar musu da sarki da zasu yi musu da'a domin jihadi da daukaka addini. To Allah madauki ya ba mu labari. Yau abinda zamu yi insha Allah zamu bi da gurgurdan abinda zamu fahimta na wannan kissa da ya rige da kuma wasu darussa da Malam Sa'adi ya ambata mana a littafin waɗanda ake fa'idanta daga gare su daga wannan aya din ko ayoyi. To inda muka tsaya dama mun tsaya inda yake cewa ina ne وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم وآمرين لهم بالصبر. إن ألم ركي كتا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ننبو أوا ودن دا سكي دا يكين سوى دا صحاد دا أبنجي جنسو واتو ما سو إيماني دا سكين بنو إسرائيل دا سكبوانا سلكي lokacin da waɗancan ɗaya gefen a cikin su ɗin da wasu suke tsorata shin za su iya cin galaba akan sarki Jalutu shugaban kafirai ko ba za su iya cin nasara ba, sai waɗannan masu yaƙini na haɗuwa da Ubangiji suke ce musu ku kwantar da hankalinku. Ai sau da yawa ake samu waɗanda suke ƙungiya ce ko tawaga ce ƙarama ba ta da yawa wajen adadi da tattalinta na yaƙi, sai ka ga sun ci nasara akan tawaga babba kuma mai yawa. Wannan kuma yana kasancewa da izinin Allah, shi ne ce ai bi iradatihi wa mashi'atihi, wato da nufin Allah da amincewarsa da nufinsa, domin kuwa lamari baki ɗayansa na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Kuma buwaya ko mutumin da yake mai buwaya mai ƙarfi mai samun iko da buwaya, to shi ne wanda Allah maɗaukaki ya bashi ƙarfi da buwaya. Wanda kuwa Allah ya kaskanta shi to shine kaskantacce. Don haka ashe kenan kaga a yawa tare da rashin samun taimakon Allah baya wadatarwa. Mana duk yawan mutane in ba sa gefen da Allah ke taimako to ba wani abu da zasu samu ni cin nasara kamar yadda kuma karancin adadin mutane da rashin karfin su idan suna tare da Allah subhanahu wata'ala shi kuma wannan karancin nasu ba zai cutar da su ba to shine shi gaba yake cewa wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da waɗanda suke masu hakuri ta hanyar taimakon sa da kuma ba su gamdakatar tawfiki kenan don haka babu abinda shine mafi girma wajen jawowa taimakon Allah subhanahu wata'ala irin mutun ya zama shi bawan mai hakuri ne inda kana da hakuri to zaka samu taimakon Allah a wannan wa'azi da wannan bawan Allah ya yi musu shi annabin nasu ya shiga zuciyar su kuma ya yi musu tasiri don haka ne ma lokacin da suka fito suka kama hanya aka zo za a yi mubaraza domin yakin yadda aka yi shi shine an yi mubaraza mun san mubaraza shine a fara kafin yaki ya rincabe tsakanin bangarori guda biyu idan an zauna ana fuskantar juna sai a ce wasu su fito daga nan wasu su fito daga nan mutum ɗaya-ɗaya-ɗaya sai a fara da wannan in aka ci nasara akan wani gefe to kuma sai a rincabe daga baya wannan dai na san kun san shi abinda ake nufi to wannan shine yake nufi da walam mabarazu yayin da suka yi mubaraza aka yi mubaraza da Jalut da Annabi Dawud Annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya kashe Jalut a wannan wuri shi sarkin kafirai din to shine sai yake gaya mana cewa don haka ne yayin da suka yi wannan mubaraza da Jaluta da mutanansa qalu sai suka ce dukkaninsu baki ɗaya suka ce rabbana afrigha alaina sabra ya ubangiji ka kwarara mana ka zubo mana hakuri domin duk mai tinkarar abokin gaba idan bai hakuri ba to ba zai samu nasara ba hakuri yana bada tabbaci a zuciya yana bada nutsuwa yana bada wato zuciya ta zauna wuri guda kada ta rikice ta rude to sannan yake wa auzi'na sabr kuma ka bamu hakuri har yanzu ma'ana abin da yake nufi qawwi qulubana ka karfafa zukatanmu kuma ka bamu wato ka bamu ilhami na hakuri kuma ka tabbatar da digadiganmu daga karkacewa ko a ce mun gudu kuma ka taimaka mana akan mutanen da suke kafirai wannan dai nasin abin da Allah madauke bamu labari a nasin aya to shi malan sa'adi yake cewa ta nan wurin za mu fahimci cewa Jaluta da shi da mutanensa kafirai ne saboda me kun ga addu'ar da mu'minan suka sun ce me wansurna alal qaumil kafirin tunda kuma yakin da su Jaluta ake sai su Jalutan nan ba musulmi bane dan haka kenan Allah madauki sai ya amsa musu wannan addu'a ta su ya zo musu da sabbabban da suke wajabta a samu cin nasara Allah madauki ya kawo su malam at-tabari a tafsirin da yake a wannan aya yake cewa anan in mun lura akwai wani hazfi duk da bai amfani da hazfi ba Imam at-Tabari yana cewa mun lura da karfin larabcin sa baya amfani da hazfi sosai a wajen maganar Al-Qur'ani cewa an yi hazfin wani abu sai dai ya ce masa maturuki yana cewa akwai maturuki ku duba ku ga aitam addu'a akai ko da suka yi addu'an nan suna cewa rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin sai aka yi me sai Allah ya ce fa hazamuhum bi idnillah yaushe aka yi waɗancan abotun da addu'a ne ba cewa aka yi an musu ba ashe kenan wannan maturukin da ba a faɗa ba ya ba da labarin cewa ashe roƙon addu'ar da suka yi an karɓi addu'ar kuma an amsa musu an ba su haƙurin an ƙarfafa zukatansu an tabbatar da dugadugansu kuma an taimake su akan kafirai fa hazamuhum don haka sai suka ci nasara a kansu mun fahimci abu yawwa to shine sai yake cewa kuma sannan Allah madauki ya taimake su akan waɗannan fa hazamuhum bi idnillah sai suka ci nasara a kansu suka ruguza su da idinin Allah kuma wa qatala Dawud Jaluta annabi Dawud alaihi salam ya kashe Jaluta dama kuma annabi Dawud yana cikin waɗannan wannan rinduna ta Talut sarki Talut a ƙarƙashin sa akwai mutane da yawa daga cikin su akwai annabi Dawud tunda dama shugabancin yakin sarakuna ne suke yi to sai annabi Dawud shine Allah ya sare wa dama ya kashe Jaluta wato shine ya shi da hannunsa ya kashe wannan sarki na kafirai saboda wato ƙarfin da Allah madaukaki ya bashi da gwarzanta da ƙarfi da hakuri kuma Allah madauki sai ba mu labari cewa atahu Allahu al-mulka wal hikmata Allah madauki ya bawa annabi Dawud da mulki wato Allah ya bashi da mulki da hikima ay manna alaihi bi tamallukihi ala bani isra'il Allah madauki masa baiwar zama shine kuma sarki a bayan Talut sai annabi Dawud ya zama shine sarki akan Banu Isra'ila ma al hikmati tare da hikima hikiman nan ita ce annabta wannan agun mu musulmi mu muka yadda da wannan Banu Isra'ila basu yadda da annabi Dawud da babansa annabi Sulaiman a matsayin annabawa bane su a wurin su sarakuna ne kamar yadda Talut yake to Dawud ma sarki ne Sulaiman ma sarki ne kawai haka in ka duba littafan su musamman wanda muke magana akan su darasi biyu kenan je da najiya suna sun sa su a layin sarakuna kuma anan suka kawo tarihin su kuma basu fadi maganar annabta ba to shine sai yake cewa wannan annabta ita ce ake nufi da wannan hikimar wadda ta kunshi shari'a mai girma da kuma tabbata akan hanya madaidaiciya don haka ne ma Allah madauki ce wa allamahu mimma yasha Allah ya ilmantar da shi daga abin da yaso wannan kunga annabi ne Allah ya ce ya ilmantar da shi daga abin da yaso ashe ba komai annabawa suka sani ba sai iya abin da Allah ya ga musu kun fahimci wannan a cikin wannan yawa annabi ba za ka ce annabi kowanne annabi ya san komai da komai na ilimin gaibi ba amma abin da Allah madaukaki ya sanar da shi to ya san shi kuma zai sanar da shi abin da bai sanar da mu ba don haka ya fi mu ilimi ba yadda za a yi mu kai ilimin annabawa amma kuma ilimin su ba daidai yake da ilimin Allah ba in ilimin su ya zama daidai da ilimin Allah sun san gaibi kenan yau don haka sai ci gaba yake cewa don haka ne Allah ya ce wa allamahu mimma yasha daga cikin Allah madauki ilmantar da shi abin da yaso na daga ilmomi ilmomin na shari'a da kuma ilmomin siyasa domin annabi Dawud da annabi Sulaiman sarakuna ne annabawa ne sarakuna masu ƙarfi kuma wanda Allah madauki ya hore musu iya mulki da haka suna da ilimin shari'a da kuma ilimin siyasa Allah ya hada musu da mulki da annabci ko annabta kuma da can annabawa su ne suke wato shugabanci ga wasu ma'ana dama kai wa kana min qablahu min al-anbiya yakunu al-maliku lighairi mulku lighairihi da kafin zamanin annabi Dawud ana samun annabi daban sarki daban mulki na hannun sarki annabi kuma sai dai ya ga musu alaka su da ubangiji yace Allah ya ce ku kaza Allah ya ce ku kaza sarki kuma na sarauta da haka suke to daga zamanin annabi Dawud sai ya koma shine annabi shine kuma sarki daga nan kuma zuwa dan sa Sulaiman to shine sai ya ci gaba yace yayin da Allah madauki ya ce muke su suka samu nutsuwa a gidajensu suka bautawa Allah cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda rashin taimakon da Allah ya yi wa abokan gabansu su kuma Allah ya tabbatar da su a ƙasa wannan duka yana daga cikin tasirin jihadi fi sabilillahi ba dan shi ba da waɗannan abubuwa ba su faru ba domin tasirin jihadi ne da suka nemi a sa musu sarkin da zai jagorance su wajen jihadi suka yi jihadin kuma al'amura suka gyaru yace don haka Allah madauki yake cewa walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd ba dan mutane a tsakanin su sashen su na tunkude sashe ba ana kawro da juna ana kokawa da juna ana yaki lafasadatil ardu to da kasa ta lalace kaga ashe daga cikin sabubban zaman lafiya da kwanciyar hankali shine jihadi fi sabilillah ya zama cewa an yi shi bisa tsarin sa kuma ya zama don daukaka addinin Allah wannan shine zai sa a samu zaman lafiya domin in ba musulunci ne ke tafi da rayuwar mutane ba to ba za a rasa kasa da lalacewa da zalunci ba da kaucewa daga hanyar Allah a hanyar musulunci kawai ake samun adalci da kuma wato bin abin da Allah subhanahu wataala ya tsara kuma ya umarni abi sai sai ba dan wannan abun ba cewa walaula annahu yadfa'u biman yuqatilu fi sabilihi kaidal fujjar ba dan Allah subhanahu wataala yana kade yana tunkude makircin fajirai wa takalubil kuffari ko wa takalubal kuffari da kuma cincirin dan kafirai da suke hada kai domin su cuci addinin musulunci ba dan an sa mu'minai su yi wannan irin aiki na yakar su ba to da kasa gaba daya ta lalace ta hanyar me ya zama cewa kafirai ne suka yi istila'i suke rinjaye akanta sai abin da suke so za a yi duk inda aka samu kuma lokacin da za a ce kafirai ne suke cewa duk duniya abin da suke so shi kadai za a yi to ba za a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali ba ba za a ga adalci ba ba za a kuma dandane wato abin da ake so a dandana nan dadin rayuwa ba to shine sai da kuma tsaida abin nan sha'airin su na kafirci da kuma hana bautar Allah subhanahu wataala wannan shine dama abin da suka saba yi to in ku za a yi haka to ba za a zauna lafiya ba don haka da kuma bayyana addinin Allah da suke hanawa sisi walakin Allah dhu fadlin ala alamin, sai dai Allah subhanahu wataala mai falala ne, ma'abucin falala ne da kyautayi akan halitta baki daya. Nan ya ce halitta baki daya dan ya shigar da rahamar Allah a cikin musulunci, to sha tafi hak kafirai. Da kafirai suna da tunani za su fahimci abin da ke daidai, to musulunci shine rahama gare su. Babu addinin da yake musu adalci irinsa. Dukkan masu bin addinan nan babu wanda ba su rubuta ba a littafan su cewa ba su samu zaman lafiya ba irin lokacin da suke karkashin jagorancin musulmi a tarihi. Ga bincika na shagaya muku, ko bara mun yi wannan isharar zuwa ga wannan maganar ko cewa ta Yahudawa suna faɗi ba su samu lokacin da suka yada addinin su yadda suke so ba irin lokacin daular khalifofin musulunci a na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khususan. Don haka ashe musulunci shine adalci, babu abin da zai ba mutane zaman lafiya da kwanciyar hankali irin bin addinin musulunci. Shine sai haythu shara'a lahumul jihad, yayin da ya shar'anta musu jihadi, alladhi fihi sa'adatuhum wal mudafa'atu anhu, wanda a cikin sa akwai cin nasarar su da samun rabo nasu, su kuma sannan Allah zai tunkuɗe musu duk abin da zai dame su, ya kuma tabbatar da su a bayan ƙasa ta hanyoyi da suka sani da hanyoyin ma da ba su sani ba. Sannan Allah madauki ce tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, wannan waɗannan da kaji ana karantawa ayoyin Allah ne waɗanda muke karanta su gare ka bisa gaskiya. Wannan ayoyin ana nufin al-ayatul shar'iyya, tunda ya ce natluha, al-ayatul matluha kun ga shari'ar Allah kenan, bal ba ayat kauniya bane, ayoyi na halitta. Ku duba halittar sama, halittar ƙasa da jirgin sama da wa'i da makamantan waɗannan abubuwa, ko jirgin ruwa da Allah madauki ke bamu labari mu lura da su, ayoyi ne waɗannan na me, na halitta kauniya. Yawa, amma wannan ayoyin tunda yace tilka ayatullahi natluha alayka, muna karanta su gare ka, kaga al-ayatul matluha kuwa ayoyi ne na shari'a ba ayoyi ne na kauniya ba, don su ba halitta bane. Yace muna karanta su gare ka bisidqi alladhi la raiba fihi, da gaskiyar da babu kokonto a ciki, wadda ta kunshi dukkan abin lura da kuma samun basira da wa'azantuwa da kuma bayyana hakikanin al'amura baki ɗayan su. Sai Allah ya ce masa kuma ya gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam, wa innaka lamina al-mursalin, kai kuma lalle wallahi kai kana cikin manzanni. Allah ne yake gaya manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin manzanni. Ashe manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama shahadar sama gata daga Allah take, mun gane wannan, tabbatar da cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah, Allah ya zabe shi ya bashi wannan shari'ar, tabbatar da wannan daga Allah. Gashi ya ce wa innaka laminal mursalin, wannan kun ga shahada ce daga Allah subhanahu wataala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tabbatar da manzancin sa, wanda daga cikin dalilan da suke tabbatar da shi a dunkule shine akwai abin da Allah madaukaki ya bashi labari din nan yake ga mana daga banu Isra'ila. Da ba annabi bane, da ba manzo bane, da bai iya ga mana wannan kissar ba, domin me bayanan akai wannan kissar ta su Jalut da sauransu da sauransu, da zuwan banu Isra'ila gun annabin zamanin su, suka nemi a ba su sarki, aka sa Talut, annabi Dawud ya shiga ciki, aka yaki har aka kaza, annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan bayanan. To kasancewar da yace masa wa innaka laminal mursalin, tabbatar da manzanci ne kuma alamar shi manzo ne, shine aka bashi wannan labarin, domin tunda bayanan ba a lokacin sa akai ba, ba zai yiwu ya samu wannan labarin ba inda ba shi manzo bane. Kun gane abin da ke nufi? Yawwa, to shi yasa yace wa innaka, wannan shaida ce kuma daga cikin dalilin ta manya manya shine wannan kissa da ya bayar na wato labarin mutane ko al'ummomi da suka gabata, da kuma annabawa da mabiyansu da kuma makiyansu, duk yadda aka yi da su, waɗanda ba dan labarin da Allah ya bashi ba, da babu yadda zai yi ya samu wannan ilimi ɗin. Kai a cikin ƙabilar sama da mutanensa Qurayshawa da Larabawa ma umuman, babu mutumin da yake da ilimin waɗannan al'amura ɗin. Kaga ba zai yi ba a ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wani daga cikin ƙabilunsa ko ƙan ƙabilarsa na Larabawa ya samu wannan labari. Lalle ya zama cewa labari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayinsa. Da fatan muna ganewa. Sai ce wannan ya nuna mana ashe lalle manzo ne na Allah da gaske, kuma annabi ne na Allah babu kokonto, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da addinin gaskiya don ya rinjayar da shi akan dukkan sauran addinai, ko da mushrikai ba sa son haka. To shi ne malam ya karkare a ƙarshe sai ki cewa a wannan kissa akwai ayoyi da kuma wato abubuwan lura masu yawa wanda masu hankali ya kamata su lura da su sai tuntuntuni su lura daga cikin su yace na farko hadin kan ma'abuta kalma mutanen da Allah sa su ne masu fadi aji shine ahlul kalimati in suka hadu kuma ma'abuta halli da aqdi ahlul halli wal aqdi halli ake cewa ba hilli ba halli shine warwarewa in kace hilli halattarwa amma halli shine warware abinda aka kulla to ahlul halli wal aqdi masu kullawa su warware ma'ana manyan gari in aka ce kansu ya hadu da kuma kwadayin su na su binciki a wa bahthuhum fi at-tariq alladhi tastaqimu bihi umuruhum wa fahmuhu da kuma binciken da za su yi ga hanyar da za su sa al'umma su tashriyu su bi hanya madaidaiciya kuma su fahimci wannan abun wato su fahimci wannan hanyar thumma al'amalu bihi sannan su yi aiki da wannan abun to wannan shine akbaru sababin liltiqaihi shine sababi mafi girma wajen ci gaban al'umma ma'ana wannan da wani darasi ne da ya kamata mu dauke shi ko da mu a zamanin nan mu in al'umma tana so ta ci gaba to lalle ya zama manyanta kansu ya hadu akan san gaskiya akan san taimakawa al'umma akan kuma yin dukkan abin da zai zama shine maslaha ga al'umma da suke jagoranci in suka hada kansu to insha Allah kuwa za a samu ci gaba za a samu daukaka da ba a tsammani ta ba muna fata Allah madaukake ya sa a wannan zamanin da muke ciki shugabannin mu musamman a wannan kasa ta mu Allah ya taimake su su hada kansu su dubi maslahar al'umma ita ce sama da maslahar su ta daidaikuwar su su yi mana abinda shine ake fata kowanne shugabanni ko wadanne shugabanni na al'umma su yi wa al'umma su kuma Allah ya amfanar da mu a wannan yace shine mafi girman sababi na daukakar su wa husul maqsudihim da kuma samun abin da suke bukata duk wanda ke san bukatar wani abu to ya hada kansa da dan uwansa ya so dan uwansa akan manufa akan abin da zai ce maka masa domin a zauna lafiya a ci gaba kuma a samu abin da ake so yace kamar yadda wadannan mala'u ai kun ga mala'u Allah ya ce mana bai ce mana karkacen gari ba cewa alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahu ashe kenan manyan gari su suke hango abin da zai kai ya kawo to sai su hada kansu su bada shawarar abin da za a samu mafita dan mafi yawan abubuwa da ake na gudanar da mulki da siyasa talakawa ba su san yadda ake ba ko me yake gudana a ƙasa ba su sani ba suna jin iya abin da ake faɗa a labaran duniya amma abin da ke gudana a ƙasa na tarika da za a yi da wannan a kulla nan da nan to manya su suka san wannan abu kaga ashe akwai buƙatar manya da wannan damuwa akan lamarin al'umma shi ya dame su to ya zama cewa a ja hankalinsu su ji tsoron Allah su kuma tuna mas'uliyar da take kansu a matsayin su na bayin Allah da Allah zai tambaye su a matsayin ko a madadin mutanen kuma da suke jagoranci to su hada kansu su yi abin da zai zama amfani ga al'ummar musulmi a duniya baki daya da kuma kasashen musulmi dukkaninsu baki daya yace kun ga waɗannan mutane su al-mala'un na banu isra'ila yayin da suka koma zuwa ga annabinsu ba tsayawa suka yi kowanne shugaba kowanne jagora ya ja iya mutanen da yake jagoranci yan kaɗan ba haduwa suka yi suka samu wanda yake magana da Allah wanda Allah ke ba saƙo saboda sun yarda da Allah suka ce ka samu a hanya ka samu mana shugaba ya wuce za mu bi shi duk abin da za a yi zai kun ga sai aka samu gyara shi yasa wasu wata karin magana da wasu mutane suke cewa babu sharri a rayuwar mutane irin a ce waɗanda suke da damar su gyara abu sai su zuba ido su bar shi su ce shi kadai zai gyara kansa duk inda kaga al'umma ta lalace ta shiga wani hali marar kyau to za a ga cewa masu damar su ce a daina abu marar kyau su ne suka yi shiru sai ya zama cewa an bar abu ya gyara kansa in an bar abu ya gyara kansa to abu al'amuran mutane sun lalace dole a samu waɗanda za su zo su ce kamar yadda aka gogun annabin nan cewa to ka sa mana maganin wannan matsala to a samu waɗanda waɗannan abubuwa suka dame su a cikin al'umma a kowane lokaci su rika taro su je su samu wanda abin ya shafa cewa ayi kaza fa ayi kaza shine zaman lafiya in ba haka ba al'amura za su lalace ma'ana dai dole a samu gyara daga cikin mutane kuma a samu wannan abu yace yayin da suka koma zuwa ga wannan sarki suka nemi a sa musu sarki sarkin da zai hada kansu ya hada kalmar su wa yulimmu mutafarriqahum kuma sannan ya tattaro waɗanda suka rarraba daga cikin su ya hada su guda
to wannan shine za a samu da'a gare su kuma a samu da'a daga wurin su kuma a samu abin da ake so na zaman lafiya wa minha daga cikin darussan kuma da zamu samu a wannan kissa anna al-haqqa cewa ita gaskiya ku saurari wannan darasin babba ne sosai dukkan su dama manyan darussa ne yace ita gaskiya kullama urida wa uridat alaihi shubahu gaskiya duk inda take daga ta samu masu ja da ita kuma akai ta kawo shubuhohi akan ta to a lokacin za ta fara bayyana kuma jona nan ce ko ba ku fahimta ba in aka ce ga gaskiya mutum kadan suna bayyana ta a rika yin kaza a rika yin kaza sai aka samu wasu kuma suna yaki da gaskiyar nan ba sa so gaskiyar ta tabbata to a lokacin za su fara fito da gaskiyar wannan kokarin da suke katta bayyana katta yadu shine zai sa masu hankali su ce ah wai me yake faruwa ne bari mu bincika sai mu gano to shikenan sai ga an bi gaskiya to wannan kullun shi yasa dama Allah madauki a wurare da yawa da mutane suna lura da maganganun sa da sun daina fada da gaskiya duk mutumin da ba zai bi gaskiya ba to ya kwantar da hankalin sa ya shiru ya rufa wa kansa asiri yafi amma in ya yake ta to ya fita maka mata a lokacin waɗanda ba su san me ake ba za su yi bincike sai to dama ashe abinda ake cewa kaza din nan haka ne to sai su bincika in ko mutum mai hankali ne ya zama yana neman gaskiya to ya karanta alqur'ani ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai wadatu da abinda zai samu a ciki insha Allah to shine sai yake cewa izdada wudu'an gaskiyar za ta ƙara bayyana wata mayyaza kuma sai ta bambanta ta fito kuru-kuru ba dama a ture ta ba za ka iya sa wani hannu ka toshe ta kamar yadda ba za a iya sa hannu a ture ko a dakushe hasken rana kar a ganshi ba in ta riga ta bayyana to abokan gaba sau da yawa sukan taimaka wa gaskiya ta ƙara yaduwa akwai abubuwa da babu su da ba a san su ba yawa yakin da suke da gaskiya kan taimaka gaskiyar a ƙara wato fahimtar ta a ƙara ganin ta fito ta bayyana to shine yake cewa kuma har yanzu wa hasala bil yaqin attam wannan gaskiyar sai a sami yaqini cikakke ta hanyar ta kama jara li haula'i kamar yadda wannan abun ya gudana ga waɗannan mutane lamma taradu ala istihqaqi taluta lil malik lil mulki yayin da suka bijirowa cancantar Talut waɗancan mutane da aka ce a sa sarki annabin su ya sa musu Talut shine sarki me suka yi ai sun yaki cancanta suka ce a haba ya za a yi wannan wanda ba kowa ba kuma ba shi da kuɗi a ba shi mulki bayan ko mu muka fi cancanta muna da mu ne ƴan asali ga kuma kuɗi haka suka ce ai ko yau wannan mu'aradar da suka yi da suka nemi su yaki cancantarsa sai ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabin ya ba su labari akan mutumin Allah ya kara masa ilimi da girman jiki sannan kuma ya bayyana abubuwan da suka sa ya cancanci sarauta din sai suka kara bayyana kuma sai wannan da suka yi musu suka zo suka sallama ashe fa abun haka yake kun fahimci yadda abin ya zama yawa ma'ana shi ja da suka yi da abun shine ya jawo gaskiya ta kara bayyana har ya zama yadda ba za su iya inkarin ta ba wa minha mutsallaki wannan ya wadatar na riga na gama bayanin sa daga cikin har yanzu darussan annal ilma war ra'ya da ilimi da hankali mai zurfi ma'al quwwatil munaffidha tare da karfin da zai zartar da wancan ilimin bihima kamalul wilayati da waɗannan abubuwan biyu ake samun kammalar shugabanci wannan mai magana sajiya yawa cewa in aka ce ga karfin mulki sannan kuma ga ilimi to lamari sai jagoranci da mulki yayi dadi kuma abubuwa su tafi yadda ya kamata wa bi faqdihima da rashin su kuma au faqdi ahadihima ko a ce an rasa daya ma'ana in aka ce ba karfin mulki babu ilimi ko a ce an rasa karfin akwai ilimi ko a ce an rasa ilimin akwai karfin mulki to wannan akwai nuqsanuha akwai tawayar shugabanci ba zai tafi ba in babu wannan abun biyu ko kuma akwai ɗaya babu ɗaya yace wa minha daga cikin darussan har yanzu da zamu ɗauka daga wannan kissa anna littikala ala nafsi dogaro ga kai me ma'anar dogaro ga kai anan ba wanda ake kwadaitar da mu rika yi kar ka dogara ga wani ka dora masa nauyinka ka tashi kai aiki ba wani ake nufi ba ka ji cewa baka bukatar kowa kai kadai ka isa shine ma'anar dogaro da kai ma'ana ka ji kai kana da girman kan da jin cewa babu wanda zai amfane ka da komai kai kadai ka isa ka jagoranci kanka kai wa kanka maganin abin da ke damunka to duk wannan abun sababi ne na fashal na faduwa wal khizlan da kuma rashin samun taimakon Allah duk mutumin da zai yi wa Allah girman kai yaji cewa shi ba zai dogara ga Allah ba kuma kwakwalwarsa ta ishe shi ilimin sa ya ishe shi ko karfin mulkin sa ya ishe shi ba zai hada da taimakon Allah subhanahu wataala ba to Allah sai ya bar shi ba taimakon kuma zai fadi ba zai sami abin da yake so ba والاستعانه بالله والصبر والالتجاء اليه سبب النصر abubuwan nan kuma guda uku neman taimakon Allah da hakuri da fakewa gun Allah subhanahu wataala a koma komai a koma zuwa gare shi kar a ce dabarun duniya su za su fidda mu daga matsalolin mu a koma zuwa ga Allah to wannan shine sababin taimako din mai san taimako ba za ka juya ba ruwanka da addini ba sallah ba azumi ba zakka ba komai kace kuma kana son Allah ya taimake ka Allah ba haka yake ba yau ai aso Allah a koma zuwa ga Allah a nemi taimakon sa insha Allah ku zai taimaka sai shi fal awwal kama fi qaulihim na farkon dai waɗanda suka yi girman kai suka ki a taimaka musu suka dogara ga kansu yana nan Allah madauki ya ba mu labarin sa a cikin fadin da waɗannan mutane suka gaya wa annabin su da suka ce wa malana Allah nu qatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abda'ina kun ga su abin da yasa suka ce za su yi yaki wannan sababin ne me yasa ba za mu yi yaki ba gashi an koro mu daga gidanmu da mu da ƴaƴan mu an fidda mu kaga ashe ba dan daukaka addinin Allah ba abin da yasa suka ce suna da karfi su za su iya ba sa neman taimakon kowa fa ka annahu natijata zalika annahu lamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw shi yasa sakamakon haka da aka wajabta musu yakin sai suka juya baya domin me dama abin ba har zuci yake ba ba dan a ce maka wa addinin Allah suka fito ba dan su kare kai wani abu ne daban wasani dayan kuma waɗanda suka nemi taimakon Allah kuma Allah ya taimake su zamu fahimce shi a cikin wannan darasin a inda Allah madauki yake cewa walamma barazu li jaluta wa junudihi yayin da suka yi mubaraza suka fito na fito tare da su waɗannan mutanen Jaluta da mutanen ko sarki Jaluta da mutanansa qalu sai mu'minin suka ce rabbana ya ubangijinmu afrigh alaina sabran me kun gani ba su dogara ga kansu ba ba su sai dabarar su ba sai suka ce ya Allah kwararo mana hakuri wa sabbit aqdamana kuma ka tabbatar da digadigan mu kar mu gudu wansurna kuma ka taimake mu alal qaumil kafir sai ya zama sakamakon menene fa hazamuhum bi idnillah saboda ashe kenan duk abin da kake so ko kana da ilimi kana da dabara to ka dogara kuma ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala da ya gaya manzon sa sallallahu alaihi wasallam a cewa ya nemi shawarar sahabbai me yace masa da karshe fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka yanke shawaran me zaka yi to kuma ka dogara ga Allah kaga akwai bukatar neman shawara saboda hankalin mutum shi kadai ba zai ishe shi ba saboda hankali baiwa ne an baiwa wani abin da ba a baiwa wani ba kuma shi karfi sai an hada shi da wannan hankalin in karfi yayi yawa babu ilimi sai ai zalunci in akwai ilimi babu karfi to ba za a iya gyara komai ba sai da magana yau wani gun ma kuma a rufe bakin mutum a hana shi magana don haka in abun guda biyu haɗu ga karfi ga ilimi to kuma za a buƙaci tawakkali ga Allah sai a dogara ga Allah ya Allah ka taimaka to sai a samu nasara Allah sa dai mun dauki waɗannan darussa sai ya ce wa min har yanzu daga cikin su anna min hikmatillahi daga cikin hikimomin Allah ta'ala tamyizul khabith min at-tayyib Allah bai saba ya bar a ce gaskiya da ƙarya a kasa gane su ba duk wanda kaje yana cewa shi har yanzu bai san wace hanya ce ma mai gaskiya ba to ko bashi da hankali ko ilimi bai ishe shi ba amma gaskiya da ƙarya ba su taba zama a cakudin da an rasa duk duniya wanda zai bayyana maka su ba ba a taba yin wannan abun ba har duniya ta tashi akwai mutanen da suke kan gaskiya akwai kuma mutanen da suke kan ƙarya don haka aikin ka ne Allah ba zai dora ba karbi hujjar ka zo ka ce a aini kowa nawa ne ni ba ruwa na da rikici a'a dole ne ka nemi inda gaskiya take kuma Allah zai kama ka da laifin me yasa baka bi ta ba yau maganar mu'amala yadda zaka yi mu'amala da kowa daban mu'amala daban amma aqidar ka ta zuci da aikin da zaka yi Allah zai kama ka da kimbin gaskiya ba za a ce a ai kai baka san gaskiya ba ai kana daukar kowa akan daidai yake wannan shi kansa laifi ne ka dauki Allah bai bayyana gaskiya an bambance al-khabith min at-tayyib don haka daga cikin wato darussan da zamu dauka cewa daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala bambance mummuna daga mai tsarki mai kyau was-sadiq min al-kadhib da mai ƙarya da abambanta ƙarya daga gaskiya was-sabir min al-jaban kuma abambanta mai hakuri mai juriya da kuma wanda bashi da hakuri bashi da juriya kuma matsoraci wa annahu lam yakun li yadhara al ibada ala ma hum alayhi min al ikhtilat. Allah bai kasance zai bar ba sunnar Allah bace ya bar mutane su zauna haka kawai a cakude a kasa gane wane ne akan gaskiya wane ne kuma wanda ba akan gaskiya ba. A ƙarshe yace wa minha anna min rahmatihi wa sunnatihi wa sunanihi, yana daga cikin rahmar Allah da sunnoninsa al jariya masu gudana cewa ya kade cutarwar kafirai da munafikai ta hanyar mu'minai, bil mu'minin ay bi sababil mu'minin an tariqil mu'minin, ma'ana ay amfani da mu'minai wajen jihadin da zasu da yakin tabbatar da gaskiya wajen kawar da makirci da sharri da jagora da kawar da duk fitina wanda kafirci yake kawo ta da munafinci. Mun fahimci wannan wa annahu laula zalika, mun kuma fahimci cewa ba dan wannan abun ba cewa mutane suna sirai tsakaninsu ana kokowa da juna tsakanin gaskiya da ƙarya ta yau da kullum, to da ƙasa ta lalace domin ta hanyar mai bistila'il kufri, ta hanyar kafirci ya rinjaye in yi koyi rinjaye wa sha'irihi alaiha da kuma wato alamomin kafirci da ka'idojinsa da dokokinsa suna yin rinjaye akan al'umma ko akan mutane, to shikenan sai ya zama ƙasa ta lalace an koma saban Allah an bar Allah subhanahu wataala ba abin dokokinsa. Ya Allah muna roƙonka ka sa mana albarka cikin abin da muka karanta kuma sannan ka sa mu akan hanya madaidaiciya wadda muke ta kokari da'iman wa abadan mu karance ta mu fahimce ta kuma mu yi aiki da ita. Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ƙara nuna mana gaskiya a matsayin ta na gaskiya, mu yadda da ita mu kankame mata kam har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Allah kuma ya nuna mana duk abin da yake ƙarya ne ya bayyana a matsayin ƙarya, mu gane shi kada ya mana dabo kada ya mana dabara mu yi watsi da abin da yake ƙarya ne. To ya ƴan uwan musulmi, wannan shine ƙarshen abin da zamu iya tsayawa kansa a wannan shekara insha Allah na waɗannan darussa waɗanda aka faro su tun daga ranar 29 ne ko ga watan sha'aban haka ne, yauwa, wanda yau mun lissafa kwanaki ɗaya mun yi kwana 29 kenan a waɗannan darussa. To muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi abin da aka yi duk abin da muka faɗi wanda yake daidai ne da gaskiyar da Allah yake nufi, to Allah ya karbe shi ya sa mu yi aiki da shi. Duk kuma abin da ya fito daga bakin mai magana wanda yake ƙarya ce ko kuskure ne da ganganci ko da kuskure, to ina fata Allah maɗaukaki ya yafe ya gafarta kuma ya ba mu damar mu gyara a cikin rayuwarmu baki ɗaya har zuwa ƙarshen rayuwa insha Allah. Kamar yadda na ambata mana cewa yau insha Allahu za mu tsaya, galibi an saba idan an tsaya irin wannan yan shekarun da suka gabata mukan yi ko a gayyato mutane a ɗan yi jawabai. To bana na ga cewa ba buƙatar waɗannan irin abubuwa ɗin, galibi insha Allahu duk mai niyya ta alheri muna fata Allah maɗaukaki ya saka masa da alheri, ba mu so mu sa abin ne ya zama biki maimakon karatu, shi yasa na ɗauki cewa bana mu kyale waɗannan abubuwa ɗin. Amma muna addu'a ta alheri ga dukkan mutumin da ya bada gudunmuwa wajen waɗannan abubuwa, insha Allahu yana cikin abin da ko ba a karatu ba za mu ci gaba da faɗarsa, kuma a sirrance ma wadda yake ita ce addu'a da tafi muhimmanci za mu yi ga kowanne mutumi da insha Allahu ya bada gudunmuwarsa wajen yaduwar wannan ayyuka. Akwai wasu ina wannan takardar ta dazu waye mai, to ba a san su ba ko, to ba ne mai magana dai. Babban abin da ya kamata dai dama mu dauka kafin mu zo kan kowa za a yi mu godiya da sauransu, faɗin godiyarmu ba ita ce karɓar godiyar ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mu sanin abin da ke zuciyar kowa da kuma dalilin da ya sa kowa ya ƙoƙarinsa, za ka mu abin da za mu faɗi mukan faɗi ne don gwarzantarwa da kuma ƙarfafa gwiwa, yawa kuma mutum ya ji cewa alhamdulillahi abubuwa da ake don taimakon addinin Allah, to wanda ake wa abun ba butulci yake ba, wannan kawai a wannan babin ne. Amma ba haka ba, Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai muke roƙo ya ba da lada ga mu baki ɗaya kuma wanda suka fi kowa buƙatar wannan umma da godiya to bai wuce ku da kuke hakurin sauraron wannan darasi kwana 29 mutum ya kashe aikin sa ya zo ya zauna a kowane lokaci yana nan yana tabi da littafi ba littafi yana ta hakuri wani abin ya fahimce shi wani bai fahimta ba tabarrukan ya zauna wani abin kuma an gane shi alhamdulillah an karu to babban abu ba wanda ya fi cancantar a yi masa irin wannan yabo da godiya da ƙarfafa gwiwa irin ku da kuke halartar wannan darussa kuma Allah subhanahu wataala ya saka kowa da alheri babba daga cikin darussan da muka samu a wannan shekarar akwai abin da ya shafi wato kira ga addinin Allah subhanahu wataala bisa hanya madaidaiciya hanyar da ba mai zurfi wajen tsanani ba ba kuma mai gazawa ba a'a wadda take a tsakiya mun kuma karanta ayoyi da dama akan irin waɗannan darussa musamman mun bi ayoyi da yawa da yake haka darasin yazo ko kuma tartibin jerin ayoyin alqur'ani haka yazo kansu waɗanda suke magana akan harkar mata da abin da ya shafi haƙoƙinsu zamantakewar iyali saki da idda da makamantan waɗannan abubuwa kusan wannan bana shi ya ɗauke mana gabaɗaya a darussan an yi magana a farko kan abubuwa da suka shafi maganar ƙitali ko jihadi kuma sannan an zo a ƙarshe shi ma dai an rufe da shi a tsakiya kuma za ku ga duk abin da ya shafi harkar mata ne da haƙoƙinsu to babban abin da ya kamata dai kullum shi karatu idan an yi shi babban abin da ya fi muhimmanci shine ya zama mai yinsa da mai ba da shi da mai karɓarsa a shirye suke su gyara halin da suke ciki zuwa ga abin da karatun ke koyarwa to muna fata Allah maɗauki ya sa mu cikin waɗanda suke yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana su ji magana maganar Allah wadda ita ce kuma mafi kyawun magana da aka taɓa yi kuma mu bi wato abin da ke shine mafi kyawu din daga ciki dama maganar Allah gaba ɗayanta mafi kyau ce tafi kowace magana kyau to Allah ya sa mu cikin waɗanda suka ji kuma suke biyayya daga cikin kafin lokaci ya ƙure mana waɗanda zan ce za a yi musu godiya akan al'amuran da suka yi ko dangane da wannan karatun ko ma ba dangane da karatun ba kamar da na ambata zan fara da ku ƴan uwa musulmi da kuke ku ne kullum masu halartar wannan karatu da mai da hankali a kansa na biyu zan fara da yabo na musamman da kuma godiyar ga shugaban wannan jiha wato gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ba don komai ba sai irin taimakon da yawa mutane ko an sani ko ba a sani ba akan yi wa addinin musulunci musamman zan ina amfani da wannan damar don faɗin abinda da yawa daga cikin ku wasu sun sani a jihohin Najeriya ban san jihar da aka ba da wata dama ta scholarship ga malaman addinin musulunci su je su karo ilimi a waje saboda kawai wannan manufa babban da nan jihar yanzu musamman yan council of ulama na san adadi mai yawa sama da 10 ko kusa da 10 wasu suna Sudan suna karatu wasu suna Birtaniya duk mai masters yana masters wanda kuma yake digirin farko suna nan suna yi ba don komai ba sai warewar da shi shugaban jihar yayi akan cewa a samu malamai su karo ilimi saboda abin wato da ake so na yaduwar ilimi ya zama ingantacce kuma ya fi amfanuwa ga al'umma za a iya yin abubuwan da ba wannan ba amma tunda an yi to wannan yana buƙatar ayi ba masa kuma ayi godiya Allah subhanahu wataala ya saka da alheri kuma ya ƙara ƙarfin gwiwa a ci gaba da irin wannan aiki yau haka nan ɗaukar nauyin masu musabaka kun ga malam mai karanta mana mai jan baki yana cikin masu samu wanda suka samu wannan fa'idar dukkan shekara duk musabakar da ake a Jigawa ne kawai ake ɗaukar wanda suke na ɗaya na biyu na uku na huɗu ina jin har biyar ko a ɗauke su a samu musu admission a ƙasar waje kuma su tafi karatun addinin musulunci wannan kun ga abun yaba ne na uku mai martaba sarkin dutse da irin himmar da shi ma yake yi wanda kowa daga cikinmu ya sani uba ne ga zaka ce ma da'awa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan harkar tafsirin da shi da wasu darussan ma waɗanda ba wannan ba a kullun aikin sa shine yaga cewa an yi abin da zai amfani al'umma wajen ilmantarwa da karantarwa a daukar nauyin karatuttuka ko a gidajen radio da gidajen television wasu duk ba a sani ba yana nan yana tayin su kuma ana bada gudunmawa duk da ake bukata mun sani computer nan da muke amfani da ita wajen daukar karatu shekara ta nawa kenan ta uku duk shine yasa mana domin waɗannan ayyuka daga ciki kuma har yanzu wanda dai addu'a da zamu musu Allah madauke saka masa alheri ya kara tabbatar da su akan aikin alherin nan ya sa musu san addinin musulunci yadda suke son sa Allah ya kara musu kuma Allah ya tabbatar da digadigan su ya kuma albarkace zuriyar su na hudu shugaban wannan karamar hukuma ta mu ta birnin kudu irin ayyukan shi ma da yayi na taimakawa addinin musulunci da taimakawa musamman wannan tafsirin da ake yi akwai abubuwan da ana yin su ma ni sai shekaran jiya ake ban labari maganar fueling sa fuel da ake yi ga engine na generator a masallatai duk inda ake tafsiri a garin nan ana taimakawa nan ba iya nan ba sannan kuma inda ake wannan musamman an kara masa kasancewar akwai inda ake itikafi da tahajjud kai hatta abinci da ake bayar waɗanda suke itikafi da wanda suke shan ruwa a masallaci duka da gudunmawar su ake waɗannan abubuwa akwai abin da suke taimakawa waɗannan abubuwa kamar da na ambata muna faɗin su domin bayan addu'ar da zamu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri akwai kuma ƙarfin gwiwa gare su cewa abin da suke yi waɗanda ake waɗin suna sanar da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu ya ƙara tabbatar da su akan yin abin da ke shine daidai sannan akwai waɗanda suka dauki nauyin yaɗa wannan karatu a gida ta hanyar kafofin watsa labarai musamman a rediyon jihar Jigawa Alhaji Nasiru Ali Radiant Freedom Alhaji Dallaji Sankara Senator ko duk waɗannan suna buƙatar a gode musu da kuma committee wanda ƙarƙashin sunan da suka sa musu Darul Aqida ƙarƙashin Abdullahi bin Mas'ud Foundation da suke ƙoƙarin yaɗa wannan karatuttuka wanda duk abubuwan da kuke gani ake kaiwa da gidan radion na da na Jigawa da na Freedom da Sunna TV kullun aje akai Sunna studio da ke Bauchi waɗannan ƴan kwamitin da suka sa kansu wannan aikin su suke wannan suna nan kun san su ba buƙatar faɗin sunan kowa daga cikin su da daukar mai daukar kamarar nan da mai kula da tasjilin da abin da ake dauka a gyara shi a computer akai gidan radio akai gidan abinan television din da ina ne duk waɗannan masu wannan aikin da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba suna buƙatar addu'ar ku ba kawai tawa ba Allah madauki ya ƙara tabbatar da su akan yin abin da yake shine daidai kuma ya saka musu da alheri akan waɗannan ayyuka da suke yi akwai abubuwan da har waya ake mini daga wani wuri suna cewa su ba su ga masu himma yaɗa irin waɗannan abubuwa ba suka ce irin mutanen birnin kudu kasancewar ba sa wasa ba a samun sakaci musamman kaiwa Sunna TV ban sanya ake ba ya suka tsara su suka san abinda suka tsara amma alhamdulillahi abin na tafiya da ya kamata Allah madauki ya saka musu da alheri hakanan godiya ta musamman ga ma'abuta wannan masallaci wanda suka gina shi da kula da shi da irin goyen baya da suke bayarwa da kula da masallacin da dukkan abin da ya shafe shi da ladanin da sauransu kullun hankalinsu akan me zai kyautata abin da ake yi gyara kayan sauti ne da makamantansu kayan shimfiɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri Allah kuma ya ji kan magabatansu sannan dukkan wanda ke buƙatar akwai ƴan uwa da suka rubuto mana buƙatar addu'a kamar yadda nake gaya muku addu'a dan irin tawa ba wai lalle ta zama karɓaɓɓiya ba ce amma kyakkyawan zato ne zai sa mutum ya nemi a yi masa addu'a irin wannan hali addu'a da zan fara insha Allah ita ce addu'a ta musamman ga rashi da muka yi babba na Malam Suleiman Adamu mai tafsiri kwana biyu kenan kafin a fara Ramadan shine kuma wato ran da muka fara wannan karatun tafsiri malami ne da muka yi rashin sa sosai a garin nan kuma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ni musamman da ni karatu a hannunsa ina tuna lokacin da ni karanta duk da dai ba kammalawa bace gaba daya bulugul marami wani abu daga cikin sa risala ta ibnu abi zaid al-qirawani da wannan urjuza ta qurtubi ad-dari duk waɗannan na karanta su a hannunsa kuma ya cancanci hakika irin abin da ya da na ilimi a wannan gari namu ai masa addu'a ta musamman haka rashi babba da aka yi yau kwana uku kenan na Malam Isa Waziri wanda na sha fada cewa Malam Isa Waziri yana da zan ce wani abu ba na gori ba amma baiwar da yau mutanen da Allah ya yiwa mutanen birnin Kudu ta hanyar sa ba karama bace waɗanda suke da wayo a cikin ku a lokacin da yake alkali a garin nan sun san irin abin da yayi na taimakon addinin musulunci ni na shaida lokacin da zaka ga cewa na kan bi mahaifina zuwa sallar asubahi zaka samu cewa masallacin juma'a na garin nan da kyar zaka samu sahu ɗaya ya cika chief a samu wani abu a na biyu kafin Malam Isa Waziri ya zo amma da ya zo a kullum ya tashi ya yi nasiha ya fadakar tun daga koya alwala zuwa koya sallah zuwa hali mai kyau har abin da ya shafi Fulani masu kawo nono tilasta musu su rika sa riga babban sababinsa shine wannan bawan Allah banda har yanzu irin abin da ya shafi tarbiyya ta mutane ina tuna wani lokaci a Madina mun haɗu da shi Allah ya gafarta masa naje an fito yana mota zai tafi nace ina son ganin sa na tsaye da shi nace ni a nan nake karatu dalibi ne amma asali na daga birnin Kudu nake ba dan mutanen birnin Kudu sun nada ni ba amma ina aram kamar da ake cewa ko bakin su in ci musu albasa nace ina maka godiya ta abinda ni a matsayina na karami a lokacin na sheda banda abinda manya suka fi ni sani na irin gudumo da kai addinin musulunci Allah madaukake saka da alheri to waɗannan mutane da su da wasu ma duka suna buƙatar waɗanda duk Allah madauki ya karbi rayukansu a wannan fatara da kuma makafin wannan fatara din muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya sa aljanna sai makomar su kuma abinda suka bari Allah ya kyauta shi ilimin da suka ilmantar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama musu sadakar da za ta rika binsu har zuwa tashin alkiyama akwai wasu 'yan uwan har yanzu sun rubuto ta takarda amma hakika ban san daga ina suke ba na ce a bincika suna cewa daga matasa masu ƙaunarka domin Allah kuma masu sauraron darussan ka na tafsiri da halartar su da tattara su da yada su don yaduwar sunna a yankinmu to bai faɗi yankin ba ina jin dai ba daga nan cikin gari ba ne yawwa ya ce sunna media forum ban sani ba ko kun san su shi dai wanda ya rubuto takardar ya sani bai kamata a ce ba mu karanta ba ya miƙo saboda ba mu san shi ba don haka la'alla mutane kowa yana da irin aikin alherin da yake a inda yake dan ba mu sani ba ba za a inkari ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alheri ya yi kiraye-kiraye da fatan alheri dai da murnar rufe tafsirin da kuma roƙon Allah maɗaukaki ya sa a samu abin ya ƙara yaɗuwa fiye da yadda yake da har ya ambaci rijiyar Kaduna da makamantansu to Allah dai ya sare duka ko menene ake bukata akwai ɗan uwa kuma da muka Allah maɗauki jarrabe shi da rashin lafiya yau kimanin shekara biyu Malam Sanusi Aliyu ɗan sanda akwai bukatar ai masa addu'a shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya ya samu wani hadari da yake kwance har yanzu a asibiti shekara biyu kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya ya sa kuma duk abin da ya hadu da shi kafara ne dukkan kuma al'ummar musulmi waɗanda suka rasu muna musu addu'a Allah madaukaki ya gafarta musu ya kuma sa aljanna ce makomar su waɗanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya Allah bai wa wannan ƙasa ta mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ni'ima da ni'imtarwa duk abin da zai dame mu Allah ya kade shi shugabannin mu kamar da na ishara a cikin darasi ina ƙara jan hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su haɗin kai su duba maslahar wannan al'ummar ta mu ya zama shine a gaban su fiye da kowanne abu su mai da hankali su ga cewa abin da ya kamata su aikata shi suka aikata ba abin da zai amfane su a iya duniyar su ba ina fatan Allah ya hada fuskokin mu a aljanna baki daya wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka